من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu Abuja, don karanta littafin mu mai albarka insha Allah na Hisnul Muslim min Azkaril Kitabi was Sunna na Fadilatu Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahmatullahi alayhi. Kamar yadda muka saba haduwa don wannan darasi, yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 36. Yau muna kusan 9 ga watan Jumada Ula, ko shekara ta 1446 insha Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Zuriyarmu Allah ta'ala ya mata rahama. Gabanin fara karatu ran da muka yi darasi na ƙarshe a nan, na sanar muku ina da wasu 'yan balaguro. Gayyata ne aƙalla daga ƙasashe na Larabawa, musulmai guda uku aka mun kowanne daban-daban. So ban ɗauka za su riƙe ni da ɗan yawa ba yadda suka riƙe ni. So wasu gayyatan na da alaƙa da taro na addini guda ɗaya, ɗaya taro ne da ya shafi karatu na zamani, artificial intelligence da makamantansu. Na uku kuma combination ne na mahangar addini a cikin karatu na zamani. Ina dawowa da fatan sati da ya gabata za a yi karatu, sai shugabanmu kuma Amirul Mu'minin mai alfarma Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku CFR MNI ya yi umarni da cewa akwai taro da za a yi a Sokoto na shekara da ake gabatarwa, wanda aka kira da 11th Sheikh Usman bin Fodio Annual Week. Wannan su akan shirya ne kawai don ƙoƙarin karantar da mutane abubuwa da ya shafi rayuwar magabatanmu, karantar da mutane karatun Qur'ani. Akwai challenge da ake, akwai kuma daura da ake ta karanta takaddu da dama da makamantansu. So wani tsari ne kamar na conference da ake, ko workshop, ko abin da ya kama da haka. To closing ceremony shi ne ɗaya ga wannan wata na Jumada Ula, 2 ga Nuwamba, sai umarni da cewa na je. So ina dawowa Abuja kawai, sai ban daɗe ba sai na yi tazarce zuwa Sokoto don bin umarni da aka mini. So ina can sati Lahadi da ta gabata na yi ƙoƙari na dawo a yi karatun, amma wa mata sha'una illa ayya sha Allahu rabbul alamin. Allah ta'ala bai ƙaddara na samu dawowa ba. ya gayyace na yi magana akan unity as a panacea to insecurity and the poverty lessons from the Sokoto Caliphate leaders. Wato yadda za a magance matsalan rashin tsaro da kuma talauci ko yunwa gudumawar da haduwan al'umma zai bayar, bani cewa haɗin kai na kan ce haduwan zuciya, musamman idan muka koyi darussa da suka shafi shuwagabanni da suka yi gwagwarmaya na Shehu Usman Dan Fodiyo, Allah ya ji kansa, tun daga kansa zuwa ga dan uwansa Abdullahi ibn Fodiyo, zuwa ga Muhammad Bello, Allah ya musu rahama, zuwa ga wannan sarkin musulmi Muhammad Bello, Allah ya masa rahama, zuwa ga Nana Asma, Allah ta'ala ya mata rahama, zuwa ga Muhammad Bukhari, Allah ya masa rahama, zuwa ga Muhammad Sambo, Allah ya masa rahama, da makamantansu. So daga darussansu me zamu iya koya don magance matsalar da take damun mu a yau a arewacin Najeriya da a Najeriya gaba daya? So alhamdulillah, bayan an kammala kuma lecture din, wanda alhamdulillah kamar da mai alfarma ya fada, ni ya fara gayyata dan Najeriya na farko dan gabatar da wannan. A baya an gayyaci dan uwa irin su Mufti Meng, su wasu ma daga Canada, Dr. Zakir Naik da makamantansu. Sai wannan shekara yace sai a dawo Najeriya a gayyaci dan Najeriya. To sai kuma abun ya fado kai na a matsayina na dan almajiri. So alhamdulillah, bayan an gama taro kuma a wurin mai alfarma da ya tashi jawabi, sai ya kalli wannan dan almajiri daga kauyen Fantami, sai ya sanar da nada ni a matsayin maji dadin daular Usmaniya. Ba bai ma ce na Sokoto ba, yace na dukkan daular Usmaniya ya fada. Har ma mai sanarwa yace maji dadin Sokoto ya tashi, yace a bashi microphone, yace ni na ce maji dadin daular Usmaniya, har zai fita mai alfarma ya fasa, Allah ya kara mu tsawon kwana da imani, har zai fita yace a kawo microphone, yace ni na ce maji dadin daular Usmaniya, ban ce na Sokoto kadai ba. Ya sake sanarwa. To bil hakika hidima da muke na al'umma ba dan wannan manufa bane, dan Allah ya dada mu ne. Amma duk lokacin da kuma aka yi wani aiki waɗanda suke iyayenmu, shuwagabanninmu, suka gani suka yaba, to kuma ai ƙara ƙarfin gwiwa ne a ci gaba da yin ayyuka na alkhairi din. A tarihi na addini, mu dai a garuruwanmu ai babu gidan da ya kai gidan Shehu Usman Dan Fodiyo a wannan shekarun da muke ciki ɗaruruka ɗin. Bil haƙiƙa babu, don dukkanin abin da muke yi na fahimtar addini kaɗai ta Allah, bin sunna, kusan daga wannan gidan aka samu hasken. To wannan kujera da Shehu Usman Dan Fodiyo Allah mujaddadi, Allah ya gafarta masa, ya ji kansa ya kafa, aka yi acknowledging, aka dora maka mas'uliyya, aka ce na dukkan daular Usmaniya, wanda bai takaita a Najeriya ba, har wasu jihohi da kasashe, wani bangaren Kamaru, wani bangaren Chad, wani bangaren Niger, wani bangaren Central African Republic, wani bangaren Mali, wani bangaren Burkina Faso, aka dora. Ai ba wai abu ne muka dauke shi kawai na sarauta ba, bal an sake matsowa da ku kusa ne don ku ci gaba da al'umma da addini hidima, haka muka dauke shi. To muna roƙon Allah ya ƙara wa mai alfarma kariya, Allah ya ci gaba da taimakon sa, kamar da ya bayani a wurin alaka ta da mai alfarma ba yau ta fara ba, tun shekara ta 2006 kamar da shi da kansa ya fada, tun da ya hau kujerar ina daga cikin mafi kusanci da shi wajen ba da shawara, zan je in same shi ranka ya dade, mun ga an yi kaza, mun yaba waje kaza, muna ga ya dace ayi kaza waje kaza, kar ayi kaza, yana da sauraro. Ba yadda za a yi ka je ka tunkare shi da shawara da dalilin da ya fi nasa ƙarfi ba tare da ya maka godiya ya karɓa ba. Bil haƙiƙa wannan haka ne. Kuma bai cika magana a kan wahalhalu da yake sha ba, yana da juriya. Amma da dama da suka yi shugabanci a ƙasar nan, na san lokutan da yakan yi sa'in sa da su, wallahi al'azim, a kan kare interest ɗin al'umma da talakawa. Sa'in sa da wani zai kai ko contact babu ya yi zuciya an yi fushi, har sai an shiga tsakani an yi sulhu, amma ba zai taɓa magana in public ba. Duk wahalan da yake ciki zai daure ya jure, ba zai magana a kai ba. Kuma haka shugaba na ƙwarai yake, yana da ƙarancin raki da ƙarancin complain. Za ka ɗauki mas'uliya nauyi dewa, amma sai ka yi shuru, za ka gan shi a kowane taro zai yi murmushi, zai yi magana, shi kenan ya zauna abinsa, amma ba zai gaya maka ni ga damuwar da nake ciki ba. Bil haƙiƙa yana da buƙatar kyawawan addu'o'inmu da goyon bayanmu da tunatarwa. Dukkan shugabanci ba a nasara sai Allah ya taimaka. So muna addu'a Allah ta'ala ya ci gaba da taimakonsa, Allah ya karfafe shi, kuma ƴan uwa da dama da ya dora wa masuliya a can shekarun baya, da waɗanda ya gaji suna da sarauta, da waɗanda ya bawa a yanzu, dukkan muna roƙon Allah ta'ala ya taimake su a kai. Muna roƙon Allah ta'ala ya dora mu akan yin daidai, ya kuma kare mu daga shaidan. Allah ta'ala ya jikan dukkan iyayenmu da malamanmu, ya kuma gafarta musu. Tarihi ne yake maimaita kansa. Wasu daga cikin kakanninmu sun yi alaka ta addini da wannan gida mai daraja, musamman kaga Isa dan Ali, dan Ibrahim, dan Ishaqa, dan Ibrahim, dan Aliyu. To wannan Ibrahim da Ishaqa na sama, Allah ya ji kansu, suna da alaka ta addini mai karfi a cikin kakanninmu da wannan gidan Shehu Usman dan Fodiyo, Allah ya gafarta masa. Daya daga cikinsu har sun taɓa daɗa shi limanci, ya yi limanci, kuma da yake marubuta ƙur'ani ne tun a wancan lokaci ɗin. So wannan ya sa mu ma muka gaji harkan ƙur'ani ɗin. Wani lokaci wani abun muwafaka ce ta Allah. So shi kaman Ibrahim ɗin ya shahara da rubuta ƙur'ani da karantar da ƙur'ani, ba Ibrahim kakana ba, kakan kakana ɗin. Ya shahara matuƙa da gaske. Lokacin ko rubuta ƙur'ani aka kai daular Borno, an taɓa kai ƙur'aninsa zamanin sarki Shehu Sanda Kura, sun yi ta mamakin kwalitin rubutunsa na ƙur'ani. So irin waɗannan tarihi ne wani lokaci yake maimaita kansa. Muna roƙon Allah ya taimake mu akan daidai. Allah ta'ala ya ci gaba da bamu dama na yau al'umma da addini hidima, kuma abubuwa da mai alfarma ya faɗa na dalilin da ya sa ya ɗora mana wannan amana, ya kira su da dama a cikin takarda da ya sanya hannu da kansa, dalilin kaza da kaza da kaza, wasu dalilan ya faɗa da bakinsa a microphone a taron. Waɗannan ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah ya bamu ikon ci gaba da yinsu, da kuma ƙarawa ninkin baninki. Muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya taimake mu wajen yinsu don neman yardarsa. Allah ta'ala ya karɓi waɗannan hidima a matsayin ibada, kuma Allah ya mana ƙari a cikin dama da lokaci da lafiya da ilimi da duk wata fursa don ci gaba da yi wa al'umma hidima. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Darasi na nawa za mu tashi? To ai wannan ni ya dace in sa wannan, ka jika kuma ha ba ustaz, wannan ba na bane yanzu ka jika za ka sada ha ba Malam Umar, ai da da ka shigo sai ka kalle ni sai ka yafa mini aiko ha ba Malam Umar, kai ka yi daidai yanzu. Jama'a da Allah da ya saka da na saka, wanne fi sarki, wanne fi? Shi ya ɗauko ya saka, kuma bai zo kuma na ɗauka irin a ran ma zai ladabinsa da na sanin nan zai yi ne ya zo ya o ya ce ya tuba. To shi kenan, an maka afuwa a kan wannan, kar ka ƙara gaba ko baka ji ba. Allah shi samu wanye lafiya. Allah shi gafarta mu ne jiga iyayenmu da malamanmu. Ai ya daidaita ko? Wala sarki ya yayi? To ko kai fa. Sarkin Shanu ya ce yayi kyau sosai. To Allah shi samu wanye lafiya. In ka gane ina za a tashi bismillah.
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم؟ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم.
فقولوا عليكم. Wannan shammak kenan Laraba ke faɗa. Zamana a Jami'atul Islamiyya ban cika rabuwa da shi ba. Lokacin ina sa shi wata ran na yi dressing na Najeriya, wata ran na yi na Turawa, wata ran na yi na Larabawa. Allah shi sa mu wanye lafiya. Babi na 109 kan hadithi na 227 a littafin Hisnul Muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatul Sheikh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahmatullahi alayh. Malan yace kayfa yuraddu salam ala al-kafir idha sallama. Yaya ake maida sallama zuwa ga wanda yake ba musulmi ba idan ya maka sallama. Wanda bai yi imani da Allah ba sai ya kalle ka ya maka sallama, yayi zaka mayar masa da amsa? Yace idza sallama alaikum ahlul kitab, idan ma'abota littafi suka muku sallama, al-yahudu wan nasara, faqulu, sai ku ce wa alaikum, kuma akanku. Wannan hadisi asali hadisi ne riwaya na Anas ibn Malik radiyallahu an, hadisi ne dake cikin al-jami' as-sahih na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh, hadisi na 6258. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tada cewa idza sallama alaikum ahlul kitab, idan ma'abota littafi suka muku sallama sune al-yahudu wan nasara, faqulu, sai ku ce wa alaikum, kuma akanku. Wannan hadisi yana da kissa, kuma dalilin wannan yasa malamai suka karawa juna ilimi akan matsayin ahlul kitabi idan sun yi sallama zuwa ga waɗanda suke musulmai. Kissa, wasu suka ce idan suka muku sallama assalamu alaikum, sai ku ce wa alaikum, ko alaikum, ko wa alaika, in mutum ɗaya ne. Bangare da bi suka ce a'a, idan suka muku sallama assalamu alaikum, lafiyayyar sallama, sai ku ce musu wa alaikumus salam, in sun yi lafiyayya. Mafhum? Tayyib. Idan sun yi me? In sun yi lafiyayyar sallama. Waɗanda suka ce ba za ku amsa musu ba, za ku ce wa alaikum ne da akanku, suka ce saboda akwai hadithi nana na Aisha radiyallahu anha, wanda iya cikin aljami as-sahih hadithi na 3902, wanda wasu jama'a daga ahlul kitabi suka zo wajen na Aisha, sai suka ce mata assalamu alaikum, sai ta ce wa alaikum walla'ana, wato assalamu alaikum shine mutuwa a kanku, shine yalwuna alsinatahum, sai suka ce mutuwa a kanku, ba su ce amincin Allah ya tabbata a kanku ba. Assalamu alaikum shine amincin Allah ya tabbata a kanku, assalamu alaikum kuma shine mutuwa a kanku, wasu su basara cewa ko kuma an jefa dutse da zai kashe ku a kanku. To da aka gaya mata haka, sai ta ce wa alaikum walla'ana, kuma mutuwar a kanku, kuma Allah ya tsine muku. Sai manzon Allah ya ce mahalan ya Aisha, me haka kuma yana na Aisha? Sai ta ce ai na fahimci me suka faɗa ne a kaina, mummunar addu'a suka yi, ba sallama suka bin ba, sun yi wata magana ne mai muni amma mai kama da sallama. Sai fiyayyen halitta ya ce to ai sai ki ce musu kawai wa alaikum, wanda ya maka mai muni ai sai ka, in ma za ka rama ka yi daidai, kar ka wuce guda da iri, amma idan ka yafe ma ai shi fi falala. So kula ga wannan, sai ya ce sai ki ce wa alaikum. So waɗanda suka ce duk inda suka muku sallama ko assalamu alaikum, suka ce na kuskuren ko assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata a kanku, suka ce sai ku ce wa alaikum. Bangare na biyu suka ce a'a, idan suka muku sallama lafiyayyar sallama, kuma sai ku musu lafiyayyar sallama. Daga cikin masu wannan magana akwai Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim wanne? Al-Jawziyya. Akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Akwai Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin Al-Wahaybi At-Tamimi rahmatullahi alaihim da makamantansu gabaki da duk sun tafi akan haka. Ibnul Qayyim rahimahullah, ko a cikin Zadul Mu'ad fi Hadi Khairul Ibad mujalladi na biyu namba na 245 zuwa 246 yayi maganar nan, yace idan suka muku lafiya wace sallama lafiyayya mai kyau, cewa amincin Allah ya tabbata a kanku, yace kuma sai ku amsa musu. Har yace malamai sun kara wa juna ilimi, shin amsawan mustahabbi ne ko wajibi ne? Sai ya ce maganganu duka biyu an yi. Wasu sun ce in sun yi sallama lafiyayya ba ta karkata harshe ba, mustahabbi ne ku amsa. Wasu suka ce a'a, in sun yi lafiyayya wajibi ne ku amsa musu da sallama lafiyayya. Saboda me? Ai Allah ya ce wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, a cikin suratul nisa, zai zama ayata nawa? Aya ta 86. Na'am, jazakumullahu khairan. Kaga anan Allah bai ce ai masu imani ba, sai ya ce in an muku sallama da wata irin sallama, to ku rama da irinta ko wacce tafi ta ma kyawu. Anan Allah bai ce idan masu imani ko musulmai sun yi ba, jam'i yayi. don haka a fahimtar Ibn al-Qayyim rahimahullah da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah da Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin al-Wahhabi at-Tamimi rahmatullahi alayhi duka suna da fahimtar in sun yi sallama mai kyau ana amsa musu da mai kyau kawai ba a fara musu ne ba za ka fara yin sallaman ba amma in su suka yi ta mai kyau za ka iya amsawa in muka duba cikin ko al-adabul mufrad aya akwai hadisi na 1107 da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata ga rike cewa raddu salama ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusan kumai da sallama ga wanda ya kasance ba yahude ne ko ba nasare ne ko ba majuse ne wannan hadisi ne na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an shi yarwaito hadisin kuma iya cikin manya-manyan malaman Qur'ani so kula ga wannan cewa a ce musu wa alaikum idan suka yi sallama maimuni da ma'ananta bai fito ba sai ka ce wa alaikum ko me suke nufi to irin wannan shi muke muka fada amma suka ce amincin Allah ya tabbata akanka kai ma sai ka ce amincin Allah ya tabbata akanka ai daga cikin amincin Allah akwai shiriyar Allah don haka by implication kai addu'a shi ma Allah ya shiryar da shi wa rahmatullahi shiriya ma rahmar Allah ne wa barakatuhu addinin Allah ma albarka ce daga wurin Allah Qur'ani albarka ne daga wurin Allah kitabun anzalnahu mubarakun kaga ai addu'a shi kake masa dake dacewa da irin halin da shi yake ciki abin da yake nema Allah ta'ala ya baka idan nace ni'imomin Allah na da yawa ba za su kirgu ba na'am wani kace me yake bukata a cikin ni'imomin Allah abu na farko da zai fada sai ce wallahi bai da lafiya iya da cutar kansa ko iya da kaza Allah ya warkar da shi wani abin da yake bukata jari yake nema a ni'imomin Allah din wani abin da yake nema aure yake bukata wani abin da yake bukata rufin asiri ne wani karatu ya gama bai samu aikin yi ba ai duka ni'imomi ne na Allah to sai ka tara mutane miliyan sai ka samu kusan jama'a daban-daban kowa irin bukatarsa a cikin ni'imomin da Allah ya yi so da haka sallama ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu duk duniya babu wani salutation da ya kai wannan ma'ana da kuma me da kuma fasali da kuma sako amincin Allah ya tabbata a kanku da rahamarsa da albarkarsa yanzu akwai abin da muke nema a Najeriya da ya wuce zaman lafiya da kuma rufin asiri tunuyo a gama da wannan gobe wannan ta fito yanzu ana cewa wata fitina ta ƙara fito daga arewa maso yamma ba a gama da wata ba wata ta zo ta babu lokaci babu abin da muke nema yanzu da ya wuce bayan imaninmu da Allah kaman zaman lafiya peace and stability da na biyu shine ya zama mai rufin asiri abin da ya shafi welfare ko abin da ya kama da wannan ba abin da ya kai a yanzu so da haka hatta a cikin sallama ta musulunci akwai fatan wannan a ciki shi yasa duk wani gaisuwa good morning good afternoon good evening hello barka dai sanninka da hutawa duk idan ka tara su ba su kai 1% na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba may Allah's peace mercy and blessings be upon you kai ka taba jin wata gaisuwa mai daraja irin wannan mai ma'ana babu ita mafhum don haka a magana mafi inganci na malamai da muka fara guda uku shine idan suka yi sallama lafiyayya mai kyau ana amsa musu da sallama lafiyayya mai kyau kuma kalmar assalam assalam aminci zaman lafiya aminci tazo da dama a Qur'ani tazo a sunan Allah ma wa zai iya bani sunan Allah na assalam wa zai iya bani ayar da ta ga sunan Allah assalam dan suna ne daga cikin sunayen Allah huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min kaga assalam cikin hashir aya ta 23 assalam sunan Allah ne ma'anarsa shine a wurin Allah ake samun zaman lafiya da aminci duk kokarin dan adam effort ne wajibi ne a yi effort don shi a musulunci abinda kake da iko ba wanda yafi karfinka ba abinda kake da iko wajibi ne sai kayi tashi kayi yunkuri kayi aiki sai ka bi bayan aikin da addu'a ba zai yi a gidanka kana da iyali baka fita nema ba sai ka ce ya Allah Allah ka sa a samu abincin da za a ci Allah ya sa da safi a ci kwai da kaji Allah ya sa da rana a ci tuwo da miyan yakuwa da kifi a dare kuma Allah ta'ala ya sa a ci shinkafa da miya ai addu'a anan bata yi ba sai ka fita nema sai ka roki Allah ya taimake ka amma idan muna son ruwa damuna yin ruwa yafi karfin mu sai mu gyara alakar mu da Allah sai mu daga ni mu ce ya Allah ka ba mu ruwa mai albarka kaga ba abin da zamu sai dai mu yi mai kana da mara lafiya sai ka kai shi asibiti shine aikinka ko ka kai shi wurin da za a masa magani sai ka daga hannu kuma ka ce ya Allah mun zo neman magani Allah ka sa a dace amma ba wai mutun ya zauna ya ki yin aikin da ya dace ya addu'a ba dole sai an yi aikin ake bin baya da addu'a sadaka a neman zaman lafiya dole hukumomi su tashi da gasken gaske ayi kokarin neman zaman lafiya kada ya zama budget na neman lafiya ya zama mutane sun bayar da shi hanyar azurta kansu ko security vote ko abin da ya kamata kawai don a azurta kai wasu ma suna fatan kada zaman lafiyan ya samu saboda kudin da suke samu kada ya yanke fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi al'azim babu fitna da ya kai wannan ana zubar da jinin bayin Allah wani yana farin ciki dan me don supply na kudi ba zai yanke ba Allah shine source na zaman lafiya a wurin su ake samu amma sai mu tashi mu yi abin da ya dora mana sai mu yi addu'a sai Allah ya zaunar da mu lafiya wannan suratul hashr aya ta 23 sunan Allah ne assalam baya ga wannan akwai kari ustaz baya nan akwai assalam sunan Allah qur'ani duk qur'ani shi kadai ne yazo a sunan Allah assalam wannan na hashr aya ta 23 bayan nan babu wani sai dai kuma ita yazo da dama a sunna a sunan Allah yazo a hadisai da yawa amma kuma assalam din kalmar zaman lafiya ta zo wurare da dama a qur'ani wa zai iya bani adadinta adadinta sau nawa aka jira assalam kalmomin da aka ciro su daga assalam salam ko ko yuslimuna ko abin da ya kama da haka ko al-islam duka daga assalam ne ya zo sau 140 a qur'ani kalmar assalam da kalmomin da aka ciro a cikin assalam sau 140 sau 112 sun zo a matsayin ismi ne wato kaman a matsayin noun kenan 112 sannan sau 28 kuma ya zo a matsayin ismi ne a matsayin fi'ili ne wato verb kenan aiki wancan a matsayin suna wannan a matsayin aiki kaga 112 idan kai hada da 28 da sorry da 112 ka hada da 28 no zai baka 140 sai baka 140 to wannan shine adadin kiran kalmar da aka yi a Qur'ani Allah shi samu wanye lafiya babi na 110 na'am
addu'a inda sama'i siyahiddiq
wa nahiqil himar addu'a yin addu'a inda a lokacin sama'i siyahiddiq a lokacin da aka ji wato ƙara ko sauti ko kukan addiq shine abin da muke cewa me zakara bature ce masa rooster to idan ka ji cara na zakara waye iya ƙaran zakara caran zakara waye iya ni dai ban iya ba ustaz ka iya a an ka iya sai ka mana mun ji amana ustaz wai ya ce ya iya da mutane wa iya caran zakara ka yi to bismillah ustaz ɗan duniya ne ga ka ce ya yi abin sa kuma to ina fatan kun ji meye ko wannan shine cara na zakara ya yi wani irin sauti dai amma sautin zakaran da bai koshi ba wani hikil himar da kuma kukan jaki irin sautin jaki da Allah ya iya na jakin wannan ga kowa ya toge go na jakin babu da ke so to shi musulunci yana da tsari idan zakara ne yayi cara akwai abin da ake so mu yi idan jaki ne yayi kuka anan ma akwai abin da ake bukata mu yi Allah shi samu wanye lafiya na'am
إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأس ملكا، وإذا سمعتم نفيس الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله
فاسأل الله من فضله
فإنها رأت ملكا
وإذا
سمعتم نحيف الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا
إذا سمعتم صياح الديك إذا كنت صياح wato caran zakara addiyaka jam'i ne na addik addik zakara kwaya dai jam'in sai a ce addiyaka shi ma ya shiga cikin jam'u taksir ne addiyaka jam'i ne na taksir ba jam'u muannafis salim bane dazu littafin ibnu al-qayyim da nakira ahkamuz zimma ne nake nufi ahkamuz zimma ahkamuz zimma volume na farko namba na 425 da 426 a kiyaye idan kun ji caran zakara fas'alullaha min fadlihi kuroki Allah daga falalarsa kalmar zakara ta zo a Qur'ani kuwa addik gaskiya ba na tuna ko dai ko akwai wanda zai tuna na'am jazakumullahu khaira in kun ji caran zakara kuroki Allah daga falalarsa zakara yana da alkhairi da yawa daga cikin manyan alkhairansa guda biyu na farko fiyayyen halitta yace fa inna ra'at malakan yana ganin mala'ika shi zakara so idan kuka ga yayi tara a lokuta da dama mala'ika ya gani so me ake so ku yi sai ku yi addu'a da gaggawa mala'ika yana nan kusa da ku a wannan vicinity din kuna roƙon Allah to insha Allah mala'ikan zai ce amin idan mala'ika kuma yi amin akan addu'arka insha Allah an karba so da haka iya ga maka kai baka ga mala'ika amma shi ya gani idan ya ga mala'ikan to zai yi cara kai kuma yana ankarar da kai kai addu'a don Allah ya taimake ka ko bai taimake ka ba kisa duk time da kaji caran zakara sake mu ji sai ka daga murya in ba kai ba sai ina fatan kowa da ya ji yanzu kanko Allah ya maka albarka to idan ka ji zakara yayi cara a mafiya yawan lokaci mala'ika ya gani to fas'alullaha min fadlihi sai ku yi gaggawa ku roki Allah daga falalarsa insha Allah ta'ala Allah zai baku na biyu kuma ya tabbata a suna cewa yana farkar da ku ne don yin sallah wani lokacin yayi cara musamman sallar asuba a da da babu yawan ƙara a dare muna garuruwanmu da ƙauyukanmu ai ka san sau da dama kafin malam zakiru ya kira sallah zakara ya farka ya tada ku za ka yi ta jinsa ko a gidanku ko a makwabta ai duk an saba to fiyayyen halitta ya ce yana farkar da ku zuwa ga sallah shi yasa magabata na ƙwarai da yawa an same su a tarihi suka yi kiwon zakara don irin wannan manufar daga cikin sahabbai ana kiran mutane biyu a tabi'ai akwai hatta Imam Shafi'i rahimahullah ya shahada da kiwon zakara don zakara zai ga mala'ika yayi cara shi kuma zai yi addu'a na biyu gabanin a kira sallah zakara yana ankarar da shi a dare tun daga fitowar alfijir ko abin da ya kama da haka ya tashi ya bauta wa Allah ko ya kintsa idan yana cikin bautan Allah saboda wancan lokutan ba su ba da agogo irin namu wannan da irin waɗannan albuwa ke taimaka musu su gane lokaci shi yasa sai zama iya daga cikin ka'idarsu da suke dora kansu da dama sukan yi kiwon zakara saboda albarkar da ke cikinsa dukkan kiwo na dabba ta halal iya da muhimmanci amma akwai kiwon da yafi wani daraja to na zakara yana daga cikin wanda yafi kowanne daraja kuma idan kai yanzu insha Allah ta'ala kai ma zai amfanar da kai ko da a keji dai idan ba zai yawo ba ya zama kana da inda kake kiwonsu yana da matukar muhimmanci saboda magabatanmu da yawa Allah ya musu rahama sun aikata haka so kiwonsa akwai alheri kuma zakara iya da wasu qualities da yawa na farko dabba ce da Allah yakan tsawaita kwananta even though breed ne kala-kala breeds a duniya sun kai kala 300 daban-daban daga cikinsu akwai wanda suka yi shekara 7 akwai zakaran da ke iya kai shekara 15 So yana iya yin tsawon kwana a ce zakara ya kai 15 years. Ba dole zama irin na garin ku ko na kasar ku dai ba, amma akwai kasashen da nasu na kai haka. Na biyu, yana da exercise, wato motsa jini. A cikin awa ɗaya zakara yana iya gudun 15 kilometers. Kilometer 15. Kuma duk wanda ya kama zakara ya san wahalan kama shi. In dai zakara ne lafiyayyen an ce ka kama shi a da, to aiki ya jika. Musamman idan an siyo lokacin karamar sallah, sallan azumi. In aka ka zakara ya kunce, aka ce ka wani ma ba a samun sa. Dan in ya fita a gidan tunda daman bai saba ba zai dawo ba. To yana da gudu. Sannan na uku, yana dabba ce mai decision making. Allah ya musu baiwa na iya taking right decision. Yadda kai idan za ka yi taking decision sai ka yi ta tunani, ka yi salatun istikhara, ka nemi shawara. Zakara iya da decision making mai ƙarfi. Sannan dabba ce da ake kwatanta ta da jarinta. Zakara iya da jarinta, dabba ce mai jarinta. So yana da abubuwa da dama na nagarta da alkhairi, kuma daga cikinsu ana iya yankawa a ƙaramar sallah. Da idan muna karatu a tsangaya, ana sha'awa mutum ya kai daga wani izu zuwa wani izu, saboda ko wanda iyayensu Allah ya dan ba su rufin asiri, duk inda ya dan yi izu ɗaya zuwa biyu za a dan dafo shinkafa, a dan yanka zakara ɗaya biyu uku, a kawo sadaka makaranta. So waɗanda gidansu ke da ɗarfin asiri, ana Allah Allah su ɗan matsa gaba, saboda yawanci a tsangaya ana goge wuya. Sai a ɗan kawo sadaka, to duk wani gardi da ɗan ƙaramin almajiri to zai samu ya ɗanɗana zaki. Allah shi samu wanye lafiya. Fa idza sami'tum nahiq al-himar, idan kuma kun ji nahiq, wato kukan jaki, fata'awwadu billahi minash shaitan, to ku nemi tsarin Allah daga shaitan. Fa innahu domin shi ra'a shaitanan, jaki shaitan yake gani ba mala'ika ba. Shi yasa duk ba dabba da ake jingina ta da sharri anan kusa irin jaki. Shi idan ka ji yayi kuka, to shaitan ya gani. So amma zakara kuma in yayi cara me ya gani? Mala'ika. Kaga kenan, ba a hana ka ka ajiye jaki dan dora mar kaya ko dan zuwa gona ba, amma dai ba zai ga mala'ika ya tunatar da kai ba. Sannan ba zai tunatar da kai sallar la'asar ba, ma balle sallar asuba ko sallar alfijir. Wannan kuma sai kai fama da kanka. Mafhum? Tayyib. Shi jaki yana ga menene? Yana ga shaydan. So daga shaydan jaki yayi wannan, sai kai a'uzu billahi minash shaytanir rajim, sai ka nemi tsarin Allah. In kana kusa da shi, in ba bukata ta zama dole ba, sai ka bar waje cewa wurin akwai shaydan, baka san kuma wani irin. Kuma shi shaydan duk inda yake bai da nufin alkhairi sai me, sai sharrish, to sai ka bar wurin. Mafhum? Tayyib. Don haka jaki kana iya ajiye shi, shari'a ba ta hana ba, amma mafi yawa ana yi ne don a haushi ko don aje gona ko abin da ya kama da haka. Duk wanda ya saba zuwa gona a shekarun baya can, ai ba da mota ake zuwa ba, yawanci sai ka samu gidajen da suka shahara da noma, ba a rasa jaki ɗaya ko biyu ko uku, su ake hawa a tafi gona. Kuma lokacin ba a ka amfanin gona sau da dama da mota, don ba dukkan gonakin ne suke da hanya da ma mota ke bi ba. Wasu gonaki a ƙauyuka babu wannan, to a jaki za a je a ɗora kaya, a ɗora ana ta turawa. Shi kuma yana da juriya, za a ɗora mar kaya da dama da ɗan adam ba zai ɗauka ba, kuma shi zai ɗauka. So shi idan ka ji caransa, to me ya gani? Shaidan ya gani. Shi jaki ya zo a Qur'ani? Ya zo a Qur'ani ko? Za ka bin misali? Waqsid fi mashiyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Yawa ga hamir. Wannan suratul Luqman aya ta 19 zai zama kenan. Aya ta 19 mun samu ɗaya. Arama ya ƙara wani, ya ce alkhaila walbighala walhamira litarkabuha wazina. Wannan zai zama suratul Nahl aya ta 8 zai zama kenan, wanda Arama ya kawo. Okay, chief lecturer Professor Suleiman, ina jin ka, ba ku bashi yayi. Kamathalil himari yahmilu asfara. Wannan ma jaki ne. Suratul Jumu'a aya ta 5 zai zama kenan wannan ko? أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. أوكي. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى الحمار. زي ذا ما بقرأ آياتا دليبيو ده همسن ده تركينا 259 منسى مقودة نوى قودة هدو in tahamil alayhi yalhas aw tatruku. Okay, watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattabahawa famathaluhu kamathalil kalbi. Wannan kare ne, wannan kare aka kira kira. Wannan wani sura kenan? Ba da biyar ba, da shida, da shida da kafa, zai zama 176 ne ba da biyar ba. Amma ina ga guda biyar ne fa, za su kai biyar a Qur'ani. O ka annahu humurum mustanfira, suratul mudaththir zai zama ko aya ta 50. Ina ga su ne guda biyar, duka kun kawo su, ni kuma na cika ta muku go. To Allah ya albarka. Don haka shi idan ka jijjaki yayi kuka, to shedan ya gani. Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin shedan a kowane hali. Babi na 111.
Du'a'u li ba'i kilabi billayl. Idza sami'tum li ba'i kilab wa hikmat imam billayl, fa ta'awwadhu minhunna fa innahunna yarayna ma la ta'awwadhu.
Du'a'u nibahil kilab billayl. Idha sami'tum nibahil kilab wa nahiq al-hamir billayl fata'awwadhu minhunna
fa innahunna
yarayna
ma la tarawun.
Du'a'u nibahil kilab billayl, addu'a da ake yi idan an ji kukan kare a dare. Kare ko akwai wanda zai kwatanta? Wato na jaki da na kare kowa yaki, amma na zakara an yi. Ba wanda zai danyi wani dan sadaukar da kansa ya mana na karan aji dan a gane ya shiga cikin karatun wanda bai gane bai gane. Wato ko ba ai ba kowa ya gane. To bari in ce haushin kare. Ina ga yafi dace a ce haushin kare ko? Addu'a da ake idan an ji haushin kare a dare, na so dai wani ya haushin. Ustaz zaka yi? Ustaz ya ki, wato sai ya yi zai sai fasa. To, idan sami'tum nubahal kilab, idan kun ji haushin kare, wa nahiqal himar, da kuma kukan jaki ko, billayli a dare, fata'awwadhu, ku nemi tsarin Allah min hunna daga gare su, fa inna hunna domin su, ya rauna suna ga wani abu na sharri. Ma la tarawna, wanda ku ba kwa gani. Wannan hadisi asali riwaya ne na sahabi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, iya cikin sunan na Imam Abu Dawud, hadisi na 5103. A cikin hadisin an tsoratar da mu akan dabbobi guda biyu. Na farko na jaki mun yi magana akai cewa yana ga shedan. Na biyu shi kare. Sai aka ce shi ma yana ga wani abu na sharri da ku ba kwa gani. Yana ga abu na sharri da ba kwa gani. Al-kilab ma ya zo a Qur'ani, aiko ya kawo mana guda ɗaya. Ustaz Azina neman jaki sai ya kawo kare. In tahmil alayhi yalhas, ko kuma me watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattabahawa famathaluhu kamathalil kalbi. Kaga al-kalb anan kare ne. Muka ce sura, wata sura ta A'raf aya ta 176. Bayan na akwai wani kare. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Okay, wannan. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. zai zama suratul kafi aya ta nawa 18 dai ko sai mun samu biyu sai na nawa sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sabi'uhum sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum mun samu kare nawa anan uku ga biyu a cikin ya zama nawa wannan guda uku zai zama kafi aya ta nawa zai zama 22 dai so kaga mun samu guda nawa mun samu guda biyar akwai wani eh an kira wannan bayan wannan akwai wani kai tsaye dai kaban guda biyar din nan su ne sai dai akwai a wajen tafsiri akwai da suke kawo na shida kaman da Allah ya ce wa yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibatu wama allamtum min al-jawarihi mukallibina daga cikin malaman tafsiri irin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayh yana tafiya akan mukallibin na kare ne zai zama suratul ma'ida ko aya ta nawa zai zama aya ta hudu a cikin ma'ida aya ta hudu kenan Allah shi samu wani lafiya na'am babi na 112 na'am addu'a liman sababtahu
qala sallallahu alaihi wasallam allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtahu faj'al dhalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah addu'a liman sababtahu
addu'a liman sababtahu
qala sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam
allahumma
هم
أيما
مؤمن سببته
فجعل ذلك
له قربة إليك يوم القيامة
الدعاء لمن سببته ين الدعاء دعاكي غوان دا شيطان يسا كذا جيش كودا أتمبل ندغا كيسي أبو كنغا كودا يالي كوكي تادي sai bakinka ya sukuce sai ka zagi wani ba ma a cikin jama'a ba to ana so ka masa addu'a cewa ya Allah ina son ka sanya wannan kuskuren da nayi gare shi ya zama dalilin da zai sa ya ƙara kusantanka ne gobe kiyama kusancin Allah gobe kiyama shine shiga aljanna babu wani kusancin da ya kai shiga aljanna don haka addu'a liman sababtahu addu'a da kake ga wanda ka zalunce shi ka zage shi قال عليه الصلاة والسلام وان حديث اصل رواية نينا امام ابو هريرة رضي الله عن ابراهيم بن سخر كما اياتشن الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه المعروف بصحيح البخاري حديث ندبو شدا دري اكو دا ستين دا ليا cewa kana rijal min ashabin nabi daga cikin sahabbai waɗanda suke mazaje ko a ce daga cikin sahabban manzon Allah akwai waɗanda suke ɗaukan wannan tsari na rayuwa su doro akai cewa idan suka yi bakinsu ya kuskure akan wani mutum to suka masa addu'a ta alkhairi wannan abu yake ne amma in a bayyane ka zagi wani ko ka masa ƙarya ko ka masa ƙazafi ko ka masa sharri wanda wannan ruwan dare ne wannan kuma sai ka huto cikin jama'a ka warware kanka saboda yau abu ne mai sauki wani ya hau minbarin juma'a yayi ƙarya ko yayi ƙazafi ko yayi sharri wani ko ya shiga rediyo yayi wani ko ya shiga Instagram ko TikTok yayi to in a bayyana kai wannan kuma sai ka bayyana sai ka huto ka ce wannan da nayi ƙarya ne wani ko ƙazafi ne ko sharri ne in ba kai wannan ba kuma yafiyar ba ta yi ba zai sai ka cutar da shi ba sai ka je daki sai ka ce Allah ya yafe masa wannan kuma zuki ta malla ne ba sunna ba in ka bayyana to sai ka kuma fito fili ka bayyana ka warware ƙaryar da kai in ka ba kai wannan ba to ya dace mafi sauki da mutum zai maka shine da bai da alaka da kai mafu tayyib don haka idan ka cutar da wani a boye sai ka masa wannan addu'a Allahumma ya Allah fa ayyuma akoda yaushe mu'minin wani mu'mini sababtuhu da na zage shi faj'al dhalika lahu qurbatan ilayka yawm al-qiyamah. Ya Allah, ka sanya wannan ya zama dalilin da zai sa in kusance ka da zai kusance ka gobe kiyama. Qurbatan ilayka faj'al dhalika lahu shi wanda aka zalunta din ya zama dalilin da zai samu kusanci gare ka gobe kiyama. Ma'anan kusancin shine ya zama dalilin shigansa aljanna gobe kiyama. Mu a musulunci, ko wanda yake mushriki ba a yadda ka zage shi ba. Qur'ani ya karantar da mu ladabi, wa zai bani misali, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighairi ilm. Allah ta'ala yace kada ku zagi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah. Wannan wani sura kenan? Suratul An'am aya ta nawa? Zai zama 108, zai zama 108. Kaga Allah ta'ala yace kar ku zagi waɗanda suke kiran wani koma bayan Allah, don idan kuka yi wannan su za su zagi Allah ne, saboda tsabar adawa da jahilci. To a musulunci mushriki ma ba yadda ka zage shi ba. Shi yasa ba da'awa ne da karantar da addini ba a mai da karantar da addini zagi ba, addini ba ne. Shi addini kawai shi ne a karantar da mutane don su fahimta. Babu kafirci a duniya da aka yi irin na Fir'auna, ya ce shi babban Allah ne. In akwai wani Allah shi ne ƙogan wancan. Kafirci ya kai iyaka ya ce shi bai san wani Allah ma in ba shi ba. Amma lokacin da Allah zai tura Fir'auna, zai tura annabi Musa da Haruna su masa wa'azi, mai sun Allah ya ce, فقولا له اذهب الى فرعون انه طغى. kuje zuwa ga fir'auna dan yayi tagawa, ya wuce gona da iri. Ai kafirci, babu original kafirci a duniya da kai na fir'auna. Duk wani kafircin ka kwanta da fir'auna ai jabu ne. Nasa ne da kafircin ya kai kafircin da kansa yace shi shine Allah, babu wani Allah sai shi. In ma an matsa akwai, to wancan Allahn yaron sa ne shine oga. Kalmomin da ba cin mutunci, babu ƙarya, ba ƙazafi, idan aka yi sa'a zai wa'astu ya kama hanyar shari'a. Fir'auna da ya ce Allah ne, aka ji kada a zage shi, kar a yi kalma ta cutarwa, kar a zage shi, kar a mar ƙazafi, kada a yi sharri. To shi yasa daman ba da'awa ba ne zagi. Shi zagi mai karantar da addini yakan zama mutum ne mai haƙuri, mai juriya, mai kalmomi masu daɗi, yadda Allah ya karantar. Don me? Don aikin mai wa'azi ba aikin ɗan jarida ba ne. Shi aikin ɗan jarida shi ne sha'an ya samu sabon labari ya fasa, amma shi mai da'awa rarrashi yake mai karantar da addini. Yana bin mutane da rarrashi da kalmomi masu daɗi don su yi mai, don su fahimci gaskiya su karɓe ta. Amma lokacin da ya zama ba haka ake addini ba, to ba addinin ake yi ba. Mafhum? Tayyib, da haka mai da'awa kalmar zagi ba tasa ba ne, kalmar ƙazafi ba tasa ba ne, kalmar ƙage ba tasa ba ce. Kalma ta bakin mai wa'azi shi ne kalma mai daɗi da saƙon gaskiya don a fahimce shi. Mafhum? Tayyifiyayyen halitta ya zauna a garin Madina, har Yahudu suna iya shiga gidansa, har mace an samu ba Yahudu yana masa aiki. Mai dalili? Saboda kyawawan ɗabi'unsa. Shi mai karantar da addini ana so ya nuna kyawawan ɗabi'u ne, wanda ya kauce hanya ya ga kyawawan ɗabi'un ya yi sha'awan addinin. Shi ne siffar mai karantar da addini, ya zama mai kyawawan ɗabi'u. A same shi da sanyin hali, da haƙuri, da juriya, da daɗaɗan kalimatu tayyiba, da ƙoƙarin faɗan gaskiya, da ƙoƙarin taimakon al'umma, da ƙoƙarin rarrashin al'umma, da nusantar da su akan hanya ta daidai. Duk waɗannan abubuwa sai mutum ya zama mai haƙuri a rayuwa yake iya ɗauka. Mafhum? Tayyib, Allah shi samu wani ya lafiya. Na'am. Babi na 113.
Ma yaqulu al-muslim idha madaha al-muslim. Qala sallallahu alayhi wa sallam: idha kana ahadukum Allahu hasibuhu wa la yuzakki 'ala Allahi ahada ahsibuhu in kana ya'lamu kadha wa kadha. Ma yaqulu al-muslim idha madaha al-muslim.
Ma yaqulu al-muslim إذا مدح المسلم.
قال صلى الله عليه وسلم.
قال صلى الله عليه وسلم.
إذا كان أحدكم مدح صاحبه.
إذا كان وكذا.
ما يقول المسلم اذا مدح المسلم abinda musulmi yake fada idan yayi bi dan uwansa musulmi. Wannan hadisi asali riwaya ne na sahabi Abu Bakara radiyallahu an, shi ma yana cikin Al-Jami' as-Sahih na Imam Al-Bukhari rahmatullahi alayh, ya maimaita shi a wurare da dama musamman a hadisi na 6367 cewa idza kana ahadukum madihan sahiba, idan ɗayan ku ya kasance zai yaba dan uwansa zai fada alkhairin sa, la mahalata ba makawa, idan zaka fada alherin mutum falyakul, sai ce ahasibu fulanan. Me ma'anan ahasibu? Na'am, ahasibu fulanan wato ina kyautatawa na zaton kaza da kaza da kaza yake. Me yasa aka ce ina kyauta da zato? Dalilai guda biyu ne. Sharuɗan karɓan aiki a musulunci biyu ne. Sharaɗi na farko shine yin aiki don Allah, al-ikhlasul ibada lillahi wahada. Sharaɗi na biyu mutaba'atu sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, koyi da sunna ta manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi. Waɗannan su ne conditions guda biyu na karɓan aiki. Koyi da sunna ana iya ganewa daga sa kayan mutum, ko daga sallah, ko daga azumi, ko cin abincinsa, ko kalmomin bakinsa. Amma ikhlasi yin aiki don Allah alamarsa ake gani. Ba wanda yake da ilimin zuciya na kowane mutum a duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka muna iya kyautata wa juna zato akan zuciya, cewa ina da kyakkyawan zaton cewa lalle Ustaz Umar mutumin kirki ne, zuciyarsa akwai imani, ina mar wannan zata. Amma in na kammala sai in ce ahsibuhu kaza wa ahada, ina zatansa kaza da kaza da kaza ne, amma ban isa in tsaya gaba ga Allah da ya hukunci akan kare zuciyar ni, ina aiki da zahiri ne. Fallahu yatawalla sara'ir, amma duk abin da yake sirri Allah ne yake jibintansa, ba mu da jibintan sirri. Yarka baka isa ka san me yake ciki ba, kawai dai zaka yi aiki da zahiri abin da ya bayyana gare ka ne sai kai hukunci. Amma zuciya babu wanda ke iya riskan zuciyar wani. Wani zai iya zama da kai shekara goma dukkan zuciyar ta sharri ce, amma ba za ka taɓa gane ba don Allah bai ganar da kai ba, sai ran da ya samu gaba idan ya harbe ka sai ka gane. Ai kaman kunama ne ko maciji in ya sare ka, to wani lokaci Allah bai baka iko, wani lokaci dai kana iya ga alama, ko daga subutan harshe, ko da wata mu'amala, ko da wani abu da zai age ka a gaya maka. Amma in Allah ya ga dama sai ya ɗauke hankalinka daga wannan gaba ɗaya, ba za maka iya ganewa ba. To shi yasa kullum muna kyakkyawan zato, amma yaƙini na tabbas sai Allah akan zuciyar ɗan adam. Sai dai wanda Allah ya yi bayani akan zuciyarsu na da nagarta, irin annabawa da manzanni da ya kira a Ƙur'ani, irin sahabban fiyayyen halitta da Allah ya yabe su ayoyi da dama, wannan kana da tabbaci. Amma banda wanda Ƙur'ani ko sunna ya bayani, duk wani mutum a duniya muna kyautata masa zato ne. Shi yasa ba mu da ikon kai wani mutum aljanna ko wuta, ko a filin dagaya sai mu ce muna zaton wani ya yi shahada. Amma kat'ad babu isa mu ce kawai shahidi ba ne sai wanda nasu ya fada. Amma dai muna iya kyautata zato in an samu dalilan da suke ba mu ikon kyautata zaton. Mafhum? Tayyib. Don haka idza kana ahadukum madihan sahibahu, idan ɗayan ku mai yabon abokinsa ne ko wani sahibinsa, la mahalata ba makawa, anan ba wai ana hana yabon bane, kamar yadda masu sharha na wannan hadisi har su Ibn Hajar rahimahullah suka fada, ana nufin in za ka yi yabo irin mai yawa din nan ne, ka san wani lokaci akwai yabo na iyaka na kaiwa makwara. Amma in dai faɗan alkhairin mutum ne, wani ya ciyar fi sabilillahi Allah ya saka masa da alkhairi, wani ya gina masallaci, wani ya ɗauki nauyin marayu guda 100 da kaza ɗinsu, wani ya ba wa yara scholarship su yi karatu, wani ya sama wa yara ayyuka kaza da kaza, wani ya kaza, wannan babu laifi ka faɗa saboda abu ne da ka gani. Amma akwai irin yabo da kake iya yi, irin yabo irin kololuwa, to anan idan ka yi shi sai ka ƙara da cewa ahasibuhu kaza wallahu hasibuhu wala uzakki ala llahi ahada. Amma indai dan abun da ka gani ne ya faru, wannan kana iya yabo a kansa. Amma abun da ba gani ba, za ka hada wa mutum wani yabo da irin yadda mawaka suka iya, idan suka yabi mutum to sai ka ga mutum ɗaya ya zama na daban. in kana bin waƙe irin maganganun shata, ya ce ya baka kuɗi ya yi maka aure ya ci da kai kuma ga sutura nan. Kaga wannan duka yaƙini ne, babu laifi. Amma da ya gama sai ya ce mai haka sai ma'aikin Allah, sai kuma kai ciro man gombe. Kaga ai wannan jumla ta ƙarshe sai ka ce wala uzaki ala lada, saboda mai haka daga ma'aikin Allah sai kai. Amma kaga in an ba da sadaki ko an yi aure ko an biya wani aidu dade ne, wannan babu laifi. To yabanci ba kuma ne yanzu ba, tun a da, tun a jahiliya har musulunci mawaka sun iya wannan mubalagha din. Aina azmata ayu hadal humam, nahnu nabtu ruba wa antul ghamam wa antal ghamam. Ina zaka je ya kai shugabanmu? Mu ne tsirrai, kai ne girgije mai saukar da ruwa. Idan babu girgije da ke shayar da tsirrai, za su rayu? To idan suka yi yabo, kai ka san yabo ya kai iyaka. To shi yasa in kai general yabo, a cikin ayoyi da yawa akwai yabo, a hadisai da yawa akwai yabo. In abin da ka gani ne an yi, sai ka kira alkhairin sai ka yaba. Wannan yayi, wani ya dauki nauyin marayu, Allah ya biya shi da gidan aljanna, wannan yayi. Amma in zaka yi yabo na dungurungun, in ka gama sai ka ce a hasibuhu, wannan shine zaton da muke yowa ne, kuma haka muke fata. Amma wala nuzakki ala llahi ahada, ba za mu iya tsaya gaba ga Allah mu zama mu ne lauyoyin mutum ba. Gobe kiyama babu lauya, duk wani senior advocate of Nigeria babu wanda zai je filin kiyama ka kira shi, shi ma a ranar yana tsaye ne tsirara haihuwar mahaifiya. To kaga wa zaka kira ya kare ka? Kuma babu wani senior advocate a kiyama. Gatan mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in mun bi shi zai mana shafa'a al-kubra, wasu daga cikin su samu shafa'a as-sughra. Wannan shine tabbas. Allah shi sa mu wanye lafiya, sai Qur'ani yana ceto, azumi yana ceto, yara kazana da suka rasu basu balaga ba suna ceto, da makamantansu, wanda duk ya tabbata a sunna. Ina ga kamar lokaci yayi ko? Sai mu dakata anan insha Allah ta'ala, za mu tashi a darasi na 37. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu, Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu, Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu. Allah ta'ala ya kara musu rahama, Allah ya ji kan su, Allah ya kyautata makwancin su, Allah ya ji kan zuriyarmu, Allah ya ji kan zuriyarmu, Allah ya ji kan dukkan magabatanmu na kwarai. Allah ya rayar da mu akan daidai, Allah ya rayar da mu hayatun tayyiba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wallahu ta'ala a'lam.